أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يويني نبقي أتشم وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبود إيدة داري هدود أربعين دشدة كما بقي بوتر أكو دبود إيدة أشرين دبير أولا مجلسينا من قراتو أتشم tadabburin alqur'ani mai girma kuma a cikin littafin babban malaminmu al-shaykhul allama muhammad ibn salih al-uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala wa tu fawaidut taqwa min alqur'an al-karim a wannan masallaci kuma jami'u sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma kuma wannan zai zama majlisun mu na bakwai kenan daidai da kwanakin ramadan din زام تاشع الفائدة الثامنة أنها سبب للأمن من إقاب الله أنها لليت قوى سعدو كوشن الله دجنس وغن الله سبب سببين للأمن من إقاب الله دقى أمن توا دقى أزابر الله متمن يديزم ميت قوى توبا شبا أزابر الله Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi wa waɗanda suke mutti cikin masu taqwa a cikin bayinsa ba zai musu azaba ba. Yawwa. Allah ta'ala yana cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadu. An faɗa mana alaƙar da ke tsakanin imani da taqwa. To anan ma sai gashi Allah ta'ala yana cewa wattaqullaha wa'lamu anna Allaha shadidul iqab wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsara dokokinsa ku yi abin da yace ku yi ku nisanci ababan da ya hana ku wa'lamu kuma ku sani anna Allaha lallai Allah shadidul iqabi mai tsananin azaba ne in kun san wannan to za ku zama masu taqwa العلم بان الله شديد العقاب idan mutun yasan cewa Allah yana da tsananin azaba to yattaqillaha zai tsara dokokin Allah fa yaj'alu bainahu wa baina iqabillahi wiqaya sai ya sanya wa kansa shamaki tsakanin sa da azabar Allah lafazin al-amnu a harshen larabci yana zuwa ne asali da ma'anoni biyu duk inda mutum ya ga da hamza da mimun da nunu to ɗayan ma'anoni guda biyu waɗannan harafan suke fa'idantarwa ko al-amn sukunun nafs ko al-amn daga at-tasdiq al-amn tasdiqun abinna sukunun nafs zuciyar mutum ran mutum ya natsu domin yanzu ba shi da abin da yake da fargaba game da shi ba shi da firgici ba shi da tashin hankali sai a ce huwa aminun da wannan ne ake fassara security da zaman lafiya da al'amnu saboda me saboda akwai sukunun nafs akwai natsuwar rai da wannan ne aka kira amana da amana saboda me saboda amana kana damƙa ta wajen wanda kake da tabbas cewa ba zai ci maka ita ba al-amana kenan shi yasa ake cewa wanda ya zama yana da amanar al-amin al-amin sai ya zama jam'in sa umana'u ko amana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da wannan al'umma yace النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا تُعَدُ. Ni tawari su ne tabbas na cewa sama na zaman lafiya. In dai kana ganin tawari, to sama tana cikin zaman lafiya. Yawwa, ba a zo idan sama'un shaqqat ba, ba a zo idan sama'un shaqqat ko idan shamsu kuwirat, ba a kai wannan ba, domin akwai wa idan nujumu tumisat wa idan kawakibun tasarat. Kaga duk waɗannan alamomi ne tashin alkiyama. In alkiyama kuma ta zo, to shikenan yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, yawma natwi as-samaa ka tayyi sijilli lil-kutub. Kaga duk ba sama kenan, ta zama tarihi. To shine al-amnu. Sannan al-amnu da ma'ana ta biyu at-tasdiq, gasgatawa. Daga nan ne aka samu imani. Sannan ita kanta amanar tana da alaka da wannan, domin baka bada amana ga wanda baka gazgata shi ba. Kiza zaka ga sautari ake hada su as-sidq wal amana, har ma in suka hadu sai a raba, sai a ce al-amanatu fil amal was-sidq fil qawl. Amana sai ta dauki bangaren aiki, a gani a aikace. Ita kuma gaskiya sai ta dauki bangaren magana da baki. Kun ga shine wannan. So da haka abin nan takwar Allah na ba mutum kariya da amintuwa da samun natsuwa cewa ba zai shiga wuta ba. Mutum ba zai shiga wuta ba. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da ababen da suke saurin shigar da mutum aljanna. In ko mutum ya shiga aljanna, kaga ya aminta daga shiga wuta kenan. Sai ya ce at-taqwa wa husnul khulq. Bayan an masa tambaya a game da abin da yake saurin sa mutum ya shiga wuta, sai ya ce ne al-famu wal-farj, baki da al-awra. Waɗannan ababen guda biyu babu abin da ke saurin afka mutum cikin wutar jahannama kamar su. Sai kuma aka tambaye shi an aksari ma yudkhilu an-nas al-jannata, me yafi yawaita shigar da mutane aljanna? Sai ya ce at-taqwa wa husnul khuluqi, taqwa, tsara dokokin Allah, wa husnul khuluqi, da nagarta, ka zama mutumin kirki. Waɗannan ababen guda biyu, to babu abin da ke shigar da mutum aljanna da sauri kamar su. In kuma mutum ya shiga aljanna, to ai ya kubuta kenan daga shiga wuta. Shine Allah mala yace, Allah ta'ala yana cewa واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. كما كثر دوكوكين الله كجي تصوران الله كما كسني cewa lallai Allah ne tsananin azaba ne. Wannan karshen aya ne da Allah subhanahu wataala ya kawo a bayanin haji, wa timul hajj wal umrata lillah, fa in uhsibtum famastaysara min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yabluga al hadi mahilla wa man kana minkum maridan أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سيتي واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Ku tsara dokokin Allah, ku ji tsoransa. In kuka yi haka, to za ku aminta cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana da tsananin azaba, hakan kuma zai sa ku ba za ku shiga cikin azabar Allah ba, domin za ku sanya wa kanku kariya tsakaninku daga azabar Allah. Mafi yawancin waɗanda suke afkawa saban Allah maɗaukakin sarki ba su san waye Allah ba, kuma ba su san azabar da ya tanadar wa waɗanda suke saba mishi ba. Wallahi da za a yi wa mutum kashefi a yayi masa ya ga azaba Allah na lokaci guda, ko da na safan ɗaya ne, ya gani hakikatan, wallahi zai canza. To amma da yawa ba a sani ba ne, ba a da yaqini, ba a da tabbas. To shi yasa sai ka ga mutum ya kawai ya saki kansa yana yi. Sannan kuma akwai mantuwa, wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗabi'antar da babanmu annabi Adam alayhi salam da ita, mu kuma muka gada. Fanasiya Adamu fanasiyat dhurriyyatuhu, annabi Adam ya mantuwa, to shikenan sai ya zama an sanya mantuwa daga cikin ɗabi'ar mabiyansa, ƴaƴansa. Kowane ɗan Adam mai mantuwa ne, sai dai wanda Allah ke so shi ne wanda in an tuna masa sai ya tuna, amma gafilalle wanda kullum cikin gafala yake, to wannan ko an masa tunatarwa ba zai masa amfani ba. Allah ya shirye mu. To wannan fa'ida ce ta takwas daga cikin fa'idojin takwa da malam yake lissafa mana. Alfa'idatu tasi'a annaha zadu, annaha khairu zadi. Takwa ita ce mafi alkhairin guzurin da mutum zai yi. In an ce azad, kaga wannan kalmar ta zad, in mutum ya tsaya ya kalle ta zai ga tana da alaka da ziyada. Zadun, yawwa, ziyada, ziyada ƙari ko ko zaidun, yawwa, to sai aka ce zadun, yawwa. Amma shi an fi amfani da shi da wawun sai a ce tazawwada, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, a wannan da malam zai mana bayani annaha khayru zadi. Me yasa aka kira guziri da guzda da cewa zad? Saboda me? Doriya akan abin da dama kake da shi a yanzu shine zad. Kana da wani abu, to abinda kake tsammanin ya taimake ka a gaba shi ake ce mishi zad. Shi yasa za a tafi aikin hajji aka ce a samu zad, a samu guziri. Saboda me? Li alla yakuna alhajj kallan ala ghayrihi. Saboda me aikin hajji kai ya je ya zama nauyi ga wani shi. Mutum yana hajji kuma yana bara, kaga ai hajji ya zama akwai damuwa ko? Yawwa, to sai Allah ta'ala ya ce wa tazawwadu, aikin hajji babban abu ne. Amma ku sani in za a tafi aikin hajji, inna khairaz zadi taqwa, babban guziri wanda ya fi alkhairi shine mutum ya tafi da taqwa. Yanzu nan an faɗa mana tsakanin azzadul ma'nawi da azzadul hissi. Sai Allah ya fara da azzadul hissi, wato guziri wanda za a iya ganin shi. Ka zama kana da kuɗi, ka zama kana da abin da zai ɗauki nauyinka. Shi ya za a ruwaito hadisi amma yana da rauni. An ruwaito hadisi yana da rauni, me fassara manistata ilaihi sabila, da Allah in ya ce a yi hajji sai ya ce me manistata ilaihi sabila. Annabi sallama idan ya bayanin aikin hajji sai ya ce manistata ilaihi sabila, sai suka ce as-sabil a cikin wancan hadisin amma yana da rauni, amma yusta'nasu bihi, suka ce az-zad war-rahila, abinda ake cewa wannan sabil din da Allah ta'ala ya ce liman safa ilaihi sabila ba shi bane mutum ya je yana bin sabil din Saudiya. Yawwa, sabil din Saudiya shine bara, duk inda kaga ana raba abinci mutum ya je. Mutanen mu Allah ya shirye mu, shikenan sai mutum ma ya ansa kuma ya sake zagayewa ya bulayi. In da da hula aka ganshi sai ya cire hular ya sa ta a cikin aljihu, domin kada masu rabawa su gane shi saboda mummunan hali. Annabi sallama cewa in kuna cin abinci ku biyu ko ku uku, idan abin nan zai ishi kowa ɗaiɗai ne, to kakka ɗau biyu. Haka nake yi, kakka ɗau biyu. An zo ana cin abinci sai aka sa nama guda uku, kuma ku uku ne, to kowa ɗaiɗai kenan, kada ka ci biyu saboda kaga sauran ba su hango ka ba, sai kai sauri ka lunkuma ɗaya, sannan ɗayan ma ka sake lunkumewa, su kuma ka basu da ɗaya su raba. To ba daidai ba ne wannan. To sai Allah ya ce wata zawwadu, ku yi guzuri. Ya fara ya ce alhajju ashhurun ma'lumat, shi dai aikin hajji wasu watanni ne sanannu. Al-ashhurul ma'lumat hunna shawwalun wa dhulqa'dati wa dhulhijjati, su ne waɗannan al-ashhurul ma'lumat, al-ashhurul thalatha, su ne ashhurul hajji, watannin hajji. Al-hajju shi dai hajji, ashhurun wasu watanni ne ma'lumat sanannu. Ba a ce shuhur ba, sai aka ce ashhur. Amma kaga a inda suka wuce goma sai Allah ce inna iddatash-shuhuri. Ashhur lafazi ne na killa, jam'ul killati ne, af'ul. Ashhur jam'u shahrin, amma jam'u killati. Balarabe yana da wani abu, wannan yana cin khasa'isul lugha al-arabiyya. A lafazi ba sai ya nannaga maka ba, ba sai ya ce me yawa ba ko masu yawa ba, kawai a lafazin zaka gane ashhur yana nufin bai kai goma ba. Amma da ya ce shuhur, to ya kai goma, ya wuce goma. Yawwa, kaga nan sai aka ce alhajju ashhurun, wata kai haji wasu watanni ne da basu kai goma ba, kuma ma'lumatun sanannu. Amma can da za a kirga watanni duka ne ce ne ce inna iddatash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Kaga sai aka ce inna iddatash-shuhuri, kirgan watanni a wajen Allah sun wuce goma. Sai aka ce 12 shahran fi kitabillah, watanni ne goma sha biyu, haka Allah ya rubuta su a cikin Allahul Mahfuz, shine kitabullahi din. To kaga nan sai ya ce ne alhajju ashhurun ma'lumat, aikin hajji wasu watanni ne sanannu. Faman farada fihinna alhajja, duk wanda ya yanke niyya cewa zai yi aikin hajji a cikin su, to fala rafata, ba zai yi kwankwasa ba, duk abinda zai tayar da sha'awa fi rash'awa, to mai aikin hajji ba ya yi. Wala fusuqa, ba aikata saban Allah, shine fusuq, mutum ya fita daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Wala jidala fil hajji, sannan babu musu a aikin hajji. Sai ce wa tazawwadu, ko fa inna khayra az-zadi taqwa, ku yi guziri idan za ku tafi aikin hajji, kar ku tafi ku zama nauyi ga mutane. Kan mutum ya je aikin hajji yana bara, mutum ya tafi aikin hajji yadda aka ce masa alhaji mawadaci, to ya tafi da wadatarsa cikin natsuwa, cikin mutunci. In bai ba wani ba, to kai ya roƙi wani. Haka ake son mai aikin hajji ya zama, in shi bai bada wa, to kai ya ce amai. Sai Allah ya ce amma to wannan al-azadul hissi kenan, a tafi da guziri, ka tafi da kayan sawanka, ko ka tafi da kuɗin da zaka siya kayan sawa a can, ka tafi da abin da zaka ci abincinka, ka tafi da duk abin da ake bukata wanda aka yadda a tafi da shi. Azadul hissi, sai ya ce amma ne, wa inna khayra az-zadi taqwa, amma ka sani, ku sani ya ku al-azai, guzirin da yafi a wajen Allah shine taqwa, tsara dokokin Allah a can din. Mutum ya tsara dokokin Allah, ya ji tsoron Allah. Kaga sai ya ce fa inna khayra az-zadi at-taqwa, yanzu wannan ta zama me kenan, ya zama az-zadul ma'nawi, guzirin da ba shi ake gani ba. Idan kana da taqwa, to taqwan nan za ta taimake ka har a abin da ya shafi alhissi din. In ka bi Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya baka mafita. Mutum nawa ne yake zaune a masallacin harami, wannan balarabe zai zo ya bashi maduduwar dukiya, yana zaune yana bautawa Allah, bai roƙa kowa ba, bai ce a bashi ba, ibadarsa yake ya shagalta da ita, kawai sai wani ya zo ya taɓa shi ce haji, shi kenan kawai zai ga sanadiyyar arzikinsa kenan. To kaga fa inna khayra az-zadi taqwa, saboda haka daga cikin fa'idojin taqwa, lallai ita ce mafi alkhairun guzirin da ɗan adam zai rike a rayuwarsa, ba a hajji ba, a rayuwa gabaki ɗaya. Inna khayra az-zadi taqwa, wannan ƙa'ida ce amma, ƙa'ida ce ƙur'aniyya, ƙa'ida ce ta ƙur'ani. Duk taqwan Allah to ita ce guziri. Shi yasa guzirin da ake bawa ƴaƴa shine a sa su zama masu taqwa. Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, khalifa na zamanin Banu Umayya, wannan sun da suke ci mishi Umaru Tsani. Yawwa, Umaru Tsani jikan Sayyiduna Umar ne ta bangaren ɗansa Asim. Asim abin nan Asim ɗansa shine ya auri wata baiwar Allah wanda Sayyidina Umar yana zagaye a cikin gari sai ya ji wata dattijuwa cikin dare ta ce wa yarta tashi kin san gobe kasuwa kin manta ne nonan nan ki je ki dauko shi ki sa mai ruwa saboda yayi yawa kin san gobe kasuwa sai wannan yarinyar mai tsoron Allah ce sai ta ce mama kin manta sarkin musulmi Umar dan al-Khattab radiyallahu anhu ya hana wannan al-gussu ta ce ki dalla rufe mana baki hal yarana Umar muna cikin gidan mu yanzu Umar na kallon mu ne yana ganin mu ne sai ta ce ya umma in kana Umar la yarana fa rabbu Umar yarana in Umar bai ganin mu sarkin musulmi to Allah ubangijinsa yana ganin mu Sayyidina Umar da yaji wannan abin da yake buka yake faruwa sai ya wa gidan maki sai da safa sai ya zo sai ya ce a bincika masa wannan yarinya aka bincika ta aka tarar da ita baiwa Allah ce saliha sai tara ƴaƴansa ya ce wa yake bukata alkhairi a cikin ku sai dan sa Asim ibn Umar sai ya ce ni ne baba sai ya ce ka je ka nemi auren waccan yarinya a gida kaza shikenan to sarkin musulmi dan shi zai je neman aure a kiba shi dan shugaban kasa shikenan akai aka aure ta to ita ce a cikin wannan zuriyarta aka samu aka haifi mahaifiyar Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ita kuma ta haife shi bai taba neman shugabanci ba bai taba mafarki ya zama khalifa ba duk da ya gada amma bai taba so ba shi yana cikin almajirai ne shi yasa farkon lamarinsa an taba bashi gwamna yayi rike gwamna amma dai yafi sha'awar kullun ya zama tare da almajirai kullun daliban ilimi malamai anan aka san shi shi yasa yana cikin bujiman malamai amma sai khalifanci ya fada kansa to cikin abin da yayi mahallin shahid shine ƴaƴansa ya tara su lokacin da zai rasu yace ba zan bar muku komai ba sai taqwa Allah yace duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin ku ya tsara dokokinsa arzikinsa na tare da shi wanda ya saba wa Allah to ya sani har abada matsiyaci zai mutu shikenan wasiyar da ya musu kenan yace su ji tsoron Allah bai bar musu komai ba amma fasahu aghna an-nas sai da suka fi kowa wadata a cikin Banu Umayya an sama sarakuna waɗanda suka riƙe handama suna babakire su tara wa ƴaƴansu dukiya su ban musu dukiya mai yawa ƙarshe sai da suka kasance afqaran nas su suka fi kowa talauci kuma kusa suke da zamanin Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah saboda kaga fa inna khayra zadi at-taqwa mafi alkhairun guziri shine guzirin taqwa mutum ya tsara dokokin Allah abinda Allah ya ba wa mutum nashi ya tabbatar da na halal ne ya tsaya a kansa sai Allah ya sa masa albarka a ciki shi yasa zamu ga komai manzo Allah sama zai yi yake karantar da mu cewa mu sanya taqwa a cikin abubuwan da zamu nema a sa taqwa a ciki da shi Allah ke sa ke yin albarka ita albarka ba a samun ta a sabon Allah ita kuma albarka tana nufin alherin Allah ya tabbata a cikin abu ya ta daduwa shine alkhairi shine albarka to Allah ya mana albarka to taqwa ita ce khairu zad gashi nan mallan ya kawo wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab wattaquni ya ulil albab a ciki wannan ma fa'ida ce mallan bai ambace ta ba anna attaqwa min alamati lubbi fil insan in kaga mutum yana tsaron yana tsara dokokin Allah to huwa min ulil albab yana cikin mutane ma abota kwakwalwa wawa ne mutumin da ke sabawa Allah haka zaka fadi da Hausa domin ulul albab kishiyoyin su sunewa sune ulul ghafalati wassafa sune masu wawanci sakarkaru yawwa al alib ba diddu sufaha wassufaha diddu al alib ba masu kwakwalwa masu gane abubuwa sune masu takwa
sai da kin ga mutun yana ta abubuwan shi na saban Allah yana ganin wayo yake da shi wallahi wawa ne wawa ne yanzu ka dauki mas'alar bankuna yadda suke ana gamawa lafiya bankuna da yawa ba su gamawa lafiya bankuna wannan na ciyar ribar da ake yi ana yi ana yi shekaru 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 kawai sai ka je an rufta waɗanda suka saki jiki da su suka ɗauka cewa su ma wasu wayau ne suka yi ta ɗibga musu bashi su ma wasu shekaru sai ka ji wuf sun rufta Allah maɗaukakin sarki ya hana abu kai kuma ka zo ka ce a wayanka ta nan shi ne wayanka ka bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta to za a ga wallanka ba wayanka ba to saboda haka taqwa ita ce khairu zali kowa ya kokari ya zama yana da guzurin tsara dokokin Allah daidai iyawansa abin da yake na kuskure kuma ko na saban Allah ya nemi gafara Allah ya tuba kai ya isra'ani kai ya dawwama kai ya doge akan saban Allah kullun ya ta tunanin ya za a yi Allah madaukakin sarki ya raba shi da wannan saban Allah da yake kuma yabi hanyoyin da ake bi na barin saba domin akwai hanyoyi da yawa na barin saban Allah Allah ya ce muke mu ba saba masa alfa'idatu al'ashiratu anna almuttasifina biha fawqa an-nas yawm alqiyamah lallai waɗanda suka siffantu da taqwa fawqan nasi yawmal qiyama sune Allah zai dora su akan saman mutane gabaki daya masu taqwa ranar lahira to suna saman kowa domin annabawa na cikin muttaquna annabawa suna cikin masu taqwa siddiqun suna cikin masu taqwa shuhada suna cikin masu taqwa salihuna suna cikin masu taqwa a lahira waɗannan sune manazil guda hudu sune matakai na daukaka guda hudu sune fa ulaika man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin sai wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al fadlu min Allah waɗannan matakan guda hudu kar ka sake a ranar lahira baka cikin ɗaya daga ciki annabta ba a nema haramun ne mutum ya zo ya zauna yana addu'a yana cewa ya Allah ka maida ni annabi haramun ne saban Allah ne tabarakallahu ma wahyun bi muqtasidi Allah maɗaukakin sarki albarka ta tabbata a gare shi ba a taɓa neman annabta ba ba wata ibadar da mutum zai zauna ya ta yi kuma ya rika addu'a yana cewa ya Allah ka maida ni annabi shi yasa muka faɗa cewa ba a taɓa roƙon Allah Allah ya sanya wani ya zama annabi ba sai addu'a annabi Musa waj'alni waziran min ahli haruna akhi haka bashi kuma daga nan kuma an rufe so da ka ba za ka yi wa kanka addu'a ka ce Allah mai da kai annabi ba ba za ka yi wani addu'a ka ce Allah mai da shi annabi ba addu'a ce ja'ira da'awa ce ja'ira addu'a ce ta saban Allah ta zinubi ko kuma abinda suke ce mishi at-ta'addi fi du'a ta'addanci ne a cikin addu'a ko al-i'tida'u fi du'a kuma Allah ya ce ne kar ku zama cikin mu'taduna sannan sai na biyu as-siddiqun su ne mataki na biyu su ma Allah ya zaɓi wasu amma ba a hana ka zama cikin ka roƙi Allah ka ce Allah mai da kai siddiqi ba domin annabi sama ya faɗi hanyar da za ka bi ka zama cikin siddiquna ya ce alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa kaga ashe ana nema ku yi gaskiya gaskiya tana kaiwa zuwa ga mutum ya zama mutumin kirki ya zama nagartaccen bawa nagarta tana kama hannun mutum ta kai shi aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya a abinda bai bayyana masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba zai yi kirdadan gaskiya kuma mutum ba zai gushe yana haka ba har sai Allah ya rubuta cikin siddiqai kaga ashe ya halasa kenan sannan sai ash-shuhada sune mataki na uku su ma ya halasta mutum ya roki Allah manzon sallama yace man sa'ala Allah ash-shahadata mukhlisan min qalbihi nalaha wa imma ta ala firashi duk mutumin da ke addu'a yana cewa ya Allah ka sanya ni cikin shahidai to Allah zai azurta shi da shahada ko da akan gadansa ya rasu sai a bashi wani nau'in na shahada shuhada suna da yawa sannan as-salihun wannan kukuwa ne ma ya shiga ciki ha annabawa suna addu'a suna cewa alhiqni bis-salihin annabi yusuf alaihi salam yayi addu'a النبي إبراهيم عليه السلام يأدعى ربي حبلي من الصالحين كو تو 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 سو ما سو تقوى سوني وأن ننجد جنب داهم إن متن يفتدق وأن ننجد جنب تو بايا تكن متقونا تو سو كما سوني فوقهم يوم القيامة زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا سيتيمي والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب kaga zuyina lil ladina kafaru al hayatu dunya an kawata wa kafare rayuwar duniya su kawai duniya suke kallo ba su san lahira ba ba abin da yake wa ma'anil akhirati hum ghafilun ya'lamuna zahiran min al hayati dunya su abin da suke kani shine zahirin rayuwar duniya ita rayuwar duniya ma tana da zahiri tana da baqini ai to wawa shi zahirin kawai yake gani amma masu imani su lahira suke kalla kuma sannan suna kallon cikin duniyar waye ita yasa wani daga cikin magabata aka ce masa lima zahitta fi dunya me yasa baka son duniya kai baka damu da ita ba in an ce baka son ta ba ana nufin shikenan ka zauna ba zaka neme ta ba a'a ba shi bane az-zuhdu fi dunya wannan karatun shi ma ana da buƙatar shi zuhudu wani sai ya rika taqashshufi ya zama yana makwadanci in an yi magana sai ya ce shi zahidi ne ko to kaga ba haka bane az-zuhud shine ne abinda ake magana dai daga cikin magabata yace az-zuhudu an yakuna ma inda Allahi ahqqa indaka mimma indak ka yadda da cewa abin da ke wajen Allah yafi abin da ke wajen ka shine zuhudu Sheikhul Islam Taymiya yace an tamlika dunya wala tamlikaka ka mallaki duniya ka ta mallake ka an tusakhiraha wala tusakhiraka ka juya ta ba ita ta rika juya ka ba an tastakhdimaha wala tastakhdimaka ka rika sa ta rika maka aiki ba kai ka rika mata ba a wani kaulin nasu yake cewa an tamlika dunya bi yadik wala tusakina ha qalbaka ka rika dunya gam da hannu amma ka rika sa ta a cikin zuciya zuhudi kenan kun ga shine wannan su kafirai an kawata musu dunya zuyina lil ladina kafarul hayatu dunya to shine shi wancan daga cikin magabata aka ce masa lima zahitta fi dunya sai yace da qillati gana'iha wa sur'ati fana'iha wa hissati shuraka'iha wa kasrati 'ana'iha yace ni duniyan nan na gane ba komai bace ita saboda abu hudu li qillati gana'iha saboda karancin wadatarwar ta duk abin da zaka samu a ciki gobe kana nema a ƙara maka wanda yafi kowa kudi a duniya fa yanzu yafi kowa kuma kusan kudin domin in yau an ce shine na ɗaya gobe baya fatan a tashi lissafi masu lissafin nan da ba su da abin yi masu ganuwa da yafi wani kudi ai rashin abin yi ne kai ka zauna kana lissafi wani yafi wani kudi ba ka da aikin yi ne da ka nemo na aikin kayi wala ba za ka yi wannan ba wai wani ne na ɗaya yafi kowa kudi a duniya to yana nan baya son su sauke shi a ce ya zama na biyu gobe to kaga ashi yafi kowa son kudi kenan yanzu saboda ka qillatu gana'iha wa su'ati fana'iha yace da saurin karewar ta ana cikin kawai zai a ce ta kare wa hissati shuraka'iha sannan kuma duk waɗanda suka yi tarayya wajen neman ta sai kaga sun kaskanta sannan wa kasrati ana'iha sannan ta cika sa mutun ciwon kai wahala ba abinda zaka samu a cikin ta cikin sauki ana nan in dukiya kake nema yanzu tsarin duniya sai ka hada kai da gwamnati shi yasa masu dukiya duk gwamnatin da ta zo su sai sun bi ta sai sun yi dabara in suka nuna ba su tare da ita kawai barazana ɗaya za a musu a nemi a wujujjiga su sai da sun dawo maganganun su kuma na canzawa halayen su suna canzawa in da suna tsammanin za su yi hamayya ko su yi adawa sai su fahimci wannan hanyar da suka bawa ta gaskiya bace ko ba haka yake faruwa ba kaga sai sun yi wannan sai sun rika tamayuli suna karkata sinan sina Allah shi kyauta to kaga shine wannan shine Allah ya ce zuyina lil ladina kafarul hayatid dunya sai ya ce wa yaskharuna min alladina amanu suna yi wa waɗanda suka yi imani izgili yi wa idza maru bihim yataghamazu wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin sai su koma da iyalansu a kawo musu ƴaƴan marmari ana ci suna zagin masu imani to fal yawmal ladina amanu min al kufari yadhakuna za a yi ranar da za su yi in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu akwai ranakin dillanci akwai na ranar ramawa sai Allah ya ce wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyama waɗanda suka yi taqawa to su suna saman kowa يوم القيامة رانا تاشن القيامة وأن نسكي مس إزجلي ترانا ذا سجانا إزجلم أشياء دنيا نيكي تريبا يكي دريبا أما الآخرة بابو حالنسي وما سي إيماني إزجلي ما سو تقوى سو دك دأ أبن دأ أكتشي ما كتأردو كألا ني إذن دم تانا دنيا ننزا ساعت سيشي قوي ينشيني تو كي كي دك نما بقوي shi yasa ɗaya daga cikin malamai yake cewa la takunu sunniyan hatta takuna ghariban sunnaka ba za ta tabbata ba a gane kai ahlus sunna ne har sai mutane su rika cewa kai komai naka daban wannan ita ce ka'ida har sai mutane su rika cewa kai wane shi komai nashi daban shine bada al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban fatuba lil ghuraba addini ya fara baku kuma zai kare a matsayin bako annabi sun yace alherin Allah ya tabbata ga baki su waye al-ghuraba al-ghuraba sune waɗanda mutanen su hatta iyalan su iyalai mutum yana da mata ko mata zai kawo abu na addini amma sai su ga wannan abun kawai ya tsanantawa ne ko ba abin da ke faruwa da yawa ba kenan ya ce ga abin da ya kamata a yi saboda alkur'ani ya ce sunnan mazalsa mata ce ga rayuwar magabata sai matan nan kawai ta yi tsalle ta ce ai ba haka ba ne ko matan su yi masa tsalle su ce ba haka ba ne ƴaƴansa yastagribuna amrahu ƴaƴan mutum kainan su kuma su yi nan wani yana mutuwa da ahli sunna ne sai gidan shi ya zama na bid'a haka ne ko ba haka ba ne wani bai mutu ba da tsofin rauni ya zo masa da kamar in girman doki yake shikenan da tsufa ya zo masa kawai zai ga gidan ya canza mutanen unguwar ka su riƙa ganin kai baƙo ne komai naka ya bambanta shi ya fi kowa tsarki haka za ka ji wasu suna cewa wasu su suna nuna sun fi kowa tsarki to mun ga kaza saboda kila ya sa wa kansa wasu ka'idoji wanda shari'a ta ce a tsare su shi kuma yana kokarin tsarewa fa yastagribu amrahu an-nas sai mutane su riga ganin kawai baƙo ya zama baƙo a cikin mutane shi na daban ne a ce za a yi abu kaza karfe kaza za a fara yanzu ka ce za ka fara ustazi ba wanda yake su saba wannan alƙawari taron qur'ani za a yi abu na farko da za a yi shine saban Allah me sabon Allah nan shine an ce karfe 9 za a fara amma billahi allazi la ilaha illa sai akai 10 shine gurba din shine gurbatul islam kuma an tashi abin takeici abin bakin ciki wanda ya tsara wannan sai an kace mishi kama bature inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kai abin arziki a rasa wanda za a siffanta ka da shi sai bature kuma muna cikin damuwa to wannan gurba kenan gurbatul islam bazan taɓa manta wannan ba wani babban mutum haka mun hada wani qur'an an hada wani committee ina ciki kuma ni ne sakataren committee kullun aka zo za a yi meeting a bata lokaci in ta damuwa
ce shin
ce don't worry kada damu kanka ce it's normal billahi allazi la ilaha illa huwa
it's normal
wai dai ba komai bane ko wannan dan an ce karfe 9 mutane ba su zo ba sai karfe 9 da rabi ko karfe 10 in dai na damun kaina irin falatar zahabna suka alaihim hasarat dinna ko kuma fala annaka bahi'un nafsaki Allah ya kunu mu'mini to kaga ba daidai bane wannan to wannan gurba kenan to ta kawa ka tsaya a tsayin a daidai kai iyaka abinda zaka iya koda mutane za su rika cewa ka zo da bakon abu kai ne kake kanfa asali sai wani yanzu ya ce maka ka kawo bakon abu yanzu duk wannan abin ai shi yake wahalshe mu musulmi yana jin kunya ya bayyana musuluncinsa na taba cewa wani dan kasuwa yana tara kafirai a shagon shi shi tsakaninka da Allah waɗannan da suke zuwa siyayya wajenka wasu suke kawo maka kaya ka siya tsakaninka da Allah ka taba musu tallan musulunci koda da addu'a wani ya maka abin arziki ya kunya kasuwanci ka ci riba ce nagode da wannan kayan da ka kawo ba addu'ar da zan maka sai Allah ya maida kai musulmi kamar ni ka taba yi to kaga wannan shine ina takawar take to Allah ya ganar da mu saboda masu takawa ranar lahira su ne za su zama a saman kowa al-fa'idatul hadiyata ashar fa'ida ta 11 annaha min asbabi ziyadatil ilm wannan yana da muhimmanci sosai duk sauran suna da muhimmanci amma wannan ya kamata a jabirki sosai annaha lallai taqwa min asbabi ziyadatil ilm na ɗaya daga cikin sababban karuwar ilimi idan mutum ya kasance yana tsara dokokin Allah wallahi Allah sai ya bude masa ilmo ma ba ilimi ba sai an rika jin wasu abubuwa da Allah zai bashi na fahimta a cikin alqur'ani a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rika jin wasu ilmo ma na daban wannan shine malamai da yawa suke kiransa ilmul mauhiba ilmul mauhiba shine suke da ka'ida ɗaya daga cikin magabata yana cewa man amila bima ta'allam allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam duk mutumin da ya ilimi kuma yake aiki da ilimin aiki da ilimin shine taqwa imana ka koya kuma kana aiki da shi to wannan shine taqwa ce to Allah zai karantar da mutum ilimin abin da bai sani ba ba a littafi zaka gane ba kisa zaka ga wasu malaman in suka yi wata magana ba littafin da zaka ganta kuma gaskiya ce cikin mutanen da ta bayyana haka Allah ya ba su wannan kyautar akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi sa kake jin ake yawan fadin sa wata rana wani yake cewa wai shi Ibn Taymiyyah nan wai sahabi ne ba sahabi bane tsakanin shi da zamanin sahabbai akwai karni 7 shekaru 700 baya jin kanshin sahabbai amma mutum ne wanda in ka karanta sirarsa da masoyansa da makiyansa dukkaninsu sun yi shaida akan kirkinsa taqwa a aikace kai gaba da shi kai fada da shi a lokacin da kake da dama an samu wani daga cikin alƙalai na zamaninsa da ya je ya samu shugaban ƙasar lokacin ya ce a kashe Ibn Taymiyyah Allah ya kiyaye sarkin bebi maganarsa ba kuma Allah bai kaddara za a kashe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba ana nan sai juyin juya hali ka san shugaba ka san sarakuna da shugabanni su ba su da abokane na tabbas in ka ga kana da dama kai kai abinda zaka iya ka faɗa musu gaskiya ka rayu da su da gaskiya akwai ranar da za su aje ka ku shikenan kawai Sheikhul Islam ce ne sai aka samu juyin juya hali wannan al-Qadi al-Maliki din sai ta juya kuma yanzu shugaban kasa bai yi da shi sai kuma aka dawo Sheikhul Islam Taymiyyah shine muqarrabi na sarki wannan ana fira da Sheikhul Islam Taymiyyah da sarki sai ya ce ka san alƙali wane ya ce eh ya ce ka san cewa yayi ya dauko masa takarda ya ce kaga takardar da ya rubuto ya ce kai in kashe ka a zauna lafiya yanzu kai me kake so mu masa Shehu Islam Taimiya sai ya ce masa ka ƙara mai muƙami malami idan da yana alƙalin high court kamar da shi appeal in appeal yake kamar da shi supreme court to yanzu irin wannan ne zaka ci nasara kan shi in fa adillati hiya ahsanu sayyiati fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun halim sannan duk gabar da kuke da Shehu Islam Taimiya sai ya faɗi gaskiya a kanka cikin malaman da suka yaki da Shehu Islam Taimiya a ilmance babu kaman taqiyuddin abin nan as-subki ali ibn abdul kafi babban malamin shafi'iyya ne dan sa ma malami ne baban shi su dukkan su malamai ne kowa ka gani a gidan malami ne kar har almajirin gidan malami ne su ne ake ce musu al-usratu as-subkiyya al-usratu as-subkiyatu al-alima malamai ne amma ɗan bid'a na kin karawa kuma makiya gaskiya amma malamai ne sosai malami ibn taymiya da yazo wata rana zai magana kan taqiyuddin as-subki yace ma radda alayya faqihun ghayru as-subki yace duk duniyar nan ba malamin da ne yadda da fiqhun sa ya san fiqh wanda ya taba min raddi in ba subki ba radda alayya ba yace amma sai yace masa faqihun mutane da ba su san wannan matsayin na faqihun ba yanzu zama zai surka jefa shi da shi yadda suka ga dama faqihun masanin addini wanda ya fahimce shi na gaske fahimta sosai zai wuya ka kawo masa mas'alar da bai san hukuncin ta ba shine faqihi mai masa haka to kaga taqwa to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya bashi wasu irin fahimtoci malam Ibn Taymiya yake fadi yake cewa wallahi ba ina fadi dan alfahari ba idan ina bincike akan aya ɗaya wallahi na kan duba tafsirai 80 tafsiri ɗaya 80 kai guda nawa ka sani tafan 80 yace amma wallahi bana gamsuwa da abin da suka fada yace sai na fadi ne wa Allah sujada in ce ya muallima al-adam allimni wa ya mufahima sulaimana fahimni sai ce fayuftahu li sai yayi wannan addu'a ya Allah wanda ya karantar da annabi adamu ilimi wa allama adam al-asma'a kullaha ya Allah ka karantar da ni waya mufahima sulaimana fahimni fafahamna ha sulaiman ka gani ko ce ya Allah wanda ya fahimtar da annabi sulaiman fiye da babansa Dawud ya Allah ka bani fahimta yace sai in ji kowa ta fahimta ta zo mini shi yasa in Ibn Taymiya ya maka tafsirin aya shi yasa daga cikin abin da yayi da na sani a rayuwarsa Allah bai bashi ikon yin tafsirin alqur'ani duka ba duk tafsirin da zaka ga an ce tafsirin Ibn Taymiya hada hade ne a cikin littafansa ne ake ciccirowa amma shi bai yi tafsiri ba karshe a rayuwarsa yana cewa ya laitani utitul qur'ana umri shi ina ma dai da tsawon rayuwa ta qur'ani kawai Allah ya ban kyauta in zama ina istinbati a ciki ina fito da hukunce hukunce da gwalagwalan ma'anoni kaga taqwa ke ne to zo daga duk mutumin da ya tsara taqwa Allah yake bin dokar Allah daga cikin awaiq na ilimi mutum ya shekara da shekaru yana karatu ka kasa gane inda ya tafi akwai rashin jin tsoron Allah in baka ji tsoron Allah ba wallahi sai Allah karje sai ka zama dan nanaye ko ka zama comedian mutane su koma ka zama dan TikTok kawai sai dai su yanko maganganunka na ban dariya da takeici su rika sawa shi ke nan sun mai da kai ka zama wani wata yatsana ko na dan biri malami ya koma zama dan biri mutane su koma suna caccakula shi suna wasa da shi duk wani abu da za a nemo na shegantaka ba za a nemo wajen yan nanaye da yan dade da yan rawa sai a zo wajen malami maganar malami ce za a dauka wani zubin ayar Allah ma zai dauka yana wasa da ita ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kanshin ilimi a cikin wannan abu ji tsoron Allah, to sai mutum ya shekaru ba a san inda ya tafi ba. Amma in ka ji tsoron Allah, ka kiyaye dokokinsa, wallahi Allah sai ya baka ilimi. Ba abinda Allah yake ba mutum in ya shagalta yana yin sa da gaske kamar ilimi. Yanzu idan ka ce a kawo maka mutanen da suka shekara 10, da can ka san su ba su da karatu, amma suka dage suka yi, suka yi hadda Qur'ani, suka tsaya suka yi karatu da yawa, kuma yanzu an tashi za a lissafa su cikin ɗaliban ilimi, ko baka ce musu malamai ba, za ka same su da yawa. Amma akwai masu neman kuɗi da yawa, sun fi shekara 10 suna nan har yanzu yadda suke. Wani yana nan yadda yake da ɗan teburin shi, wani ma teburin ya ƙare. Haka ne ko ba haka ba ne? To ka ji tsoron Allah, ka ga abin da Allah zai maka. ɗan uwa almajirai, dukkaninmu mu ji tsoron Allah, mu ga abin da Allah zai mana na ilimi, da fahimtar da Allah zai ƙara mana, da yawan ilimin da Allah zai ba mu. Bayan dagewa, to babu abin da ke bin dagewa a neman ilimi kamar me? Kamar tsare dokokin Allah. Ka yi ƙoƙari, in ji al'imamu Ahmad ya ce, duk abin da ka koya ko da sau ɗaya ka yi aiki da shi a rayuwarka, Allah ba zai mantar da kai shi ba. Ko sau ɗaya, ka ga takawa kenan. Wata rana al'imamu Ahmad ana zaune kawai sai aka karanta hadisin ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa aqal hajjama ajrahu, manzo sama ya amsa qaho ya ba mai qahon kudin shi, ya biya mai qaho. Sai al'imamu Ahmad sai ya ce, dan Allah aje a kira mai wanza, ko kuma yanzu ba wanza mai ke qaho ba, aiko akwai qahon zamani ko wanda ake da kofi, kofin ma ake ce masa ko. To ya tafi, aka je aka kira masa shi, sai ya ce a masa qahu, aka masa qahu, sai ya ce la'allallaha la yarzuquni bil amali bihi ba'd, shi na yi ne yanzu saboda watakila Allah ba zai azurta ni in sake aiki da shi ba, amma dai yanzu in na tafi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka hadu ranar lahira, ba za a jawo min wannan hadisin na manzo sama a ce Ahmadu ka karantar da wannan hadisin ba kai aiki da shi ba, shi yasa ne aiki da shi. To wannan shine takawa a neman ilimi, duk abin da ka koya ka iya, to kai aiki da shi. Wannan shi yasa ai ake cewa malaman hadisi, zaka ga malaman hadisi na gaske sun fi kowa tsirka addini, ake ce musu ahlul asar, malaman hadisin gaske, saboda duk abin da suka karanta za su yi aiki da shi a iyalansu, a kan kansu, a komai. ابن مسعود رضي الله عنه وتراني كان اكذو اكا مشي تنبيا وتا ماتا تي مسا تنبيا كان شافه شافي تنزا حلقتا يتي الله يا هنا سي تتفي سي تتفي تجي غدا سي تدا زي تشي كاتي الله يا هنا ني نا كرنت قراني تن دغ فاتحه حناسي بانغ wannan ayar ba, sai ce da kin karanta da zaki gani, tace ni fa muhaddaci ya ce kuma na haddace alqurani ciki da bai, amma ban ga inda Allah ya ce ka ai shafa shafi ba. Sai ce yana nan kuwa baki san Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ba, duk abinda annabi ya kawo muku ya baku ku ansa, abinda ya hana ku hanu, to shi ya hana, ya ce la'anallahu alwashimata walmustawshimata, da yake shi dan ci take so. Sai ta ce to ai mata kama na yi a gaban mutane. Sayyiduna Abdullahi yace wallahi ƙarya kike, in tana yi ba za mu zauna da ita ba, kuma kije ki gani, in tana yi yau na tabbatar ba zan zauna da ita ba, kije ki gani. Sai ta ji kunya. To kaga su haka suke, duk abinda suka koya za su yi aiki da shi daidai gwagwadon iyawansu, duk da cewa abinda mutum yake sani so tari ya fi aikin sa yawa. Wannan ɗabi'a ce ta ilimi. Duk mutane da kake ganin suna da karatu, to karatun yakan fi ilimin yawa. Allah ya shirye mu, za mu tashi a nan insha Allah, akwai sauran abubuwa a ciki, Allah ya taimake mu. Irin wannan an zo dama sai an yi kwankwasa kwakwalan kai, ko duk mu ne ya kamata mu, cikin matsalolinmu yanzu akwai wannan, ai ta karatu amma ka rasa inda karatun yake tafiya. Allah ya yi mana wannan musiba. Allah kakkata shi mu cikin waɗanda suke faɗi ba sa aikatawa. Kurakuranmu kuma ka yafe mana abubuwan da muka yi da ganganci, ya Allah ka ba mu ikon tuba mu bari. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muna ta'aziyya a ƙarshe game da rasuwar ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan ƙasa, wato Sheikh Sa'idu Hassan Jingir. Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ji Allah ya masa rasuwa. Wanda suka san shi sun san malami ne wanda yake tsaye tun can da tun muna yara ana ce mana shine faqihin izala. Haka ake ce masa tun muna yan kananan yara ana ce masa faqihin izala ke. To Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa jiya. Ire-iren waɗannan bayin Allah rayuwarsu tana da ban sha'awa. Tun suna kanana abinda aka san su da shi shine addini kuma Allah ya karɓi mutum a wannan yanayin. Wallahi ba karamin baiwa bace. Ba karamin baiwa bane kuma baiwa bace kuma Allah ya baka tsarkin baki. Duk waɗannan abubuwan da aka yi ta yi na izala rigingin ko zaka ji abinda yake cewa ba mutumin nan. Baya shiga cikin irin waɗannan abubuwan. Abin da ya rike shine karantar da mutane. To abinda ake fatan malamai mu zama su zama kenan. Almajiri ne koyi da irin waɗannan ɗabi'u. Ka zama shagal aikin ka da Allah zai tambaye ka shine ka karantar da mutane. Ba yi wa mutane hukunci ba. Ba a aiko mu miyo kowa hukunci ba. In ana karatu wani ya ji da shi kamar da shi ake to ai da shi ake dama. Da shi ake da mu ake dukan mu. Lokacin da kake karantarwa ka riƙa fara ji da kai ake. Saboda ba hakan ana saurara kar ka ji da wani ake. Ka ji ni ne wannan. Ka riƙa kawo siffar kanka. Wannan zai taimaki mutum. Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa. Abin da ya bani na zuriya Allah ya musu albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya kai haske kabarinsa ya yafe masa da sauran dukkan musulmai waɗanda suka riga mu rasuwa. Waɗanda ba su da lafiya a cikin ƴan uwanmu Allah ya ba su lafiya. Allah madaukakin sarki ya tada kafadar su ya warkar da su ya sa ciwo ya zama musu kafara mu kuma da Allah ya ara mana lafiyar. Allah subhanahu wataala ya dada mana ita kuma ta mana amfani mu amfani da ita cikin abin da shi Allah yake so kuma ya yarda da shi ya hana mu amfani da ita cikin saba masa. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.